Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamowa wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma kama mu a binnin kuma si na kasar Ghana wato a tashar radio Alpha kenan ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdulci tare da Baba Yakubu Mukiri muke farin cikin jin rigamar shirin. Bayan labaran duniya za ku ji ci gaban hiranmu da Dr. Muhammad Ladan kwararre a fannin sarrafa magunguna kan batun yawan magungunan jebu a kasuwannin Najeriya. Sai kuma rahoto na musamman kan siyasar kasar Uganda. Baba Yakubu Makeri ya shigo da shirin sana a dawo lafiya da ke fadakar da al'umma kan harkokin sufuri. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin Mozambique a jiya Litinin, lamarin da ya kawo tsaiko ga ayyukan raba kayan taimako bayan tashin mahaukaciyar guguwar nan ta Kanet, inda mutane 38 suka mutu. Masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikinsu na ɗan lokaci yayin ruwan sama na jiya Litinin, lokacin da suka kai kayan agaji a tsibirin Ibo, wanda jirgi mai saukan ungulu ya kai kayan, inda ɗaruruwan gidaje suka lalace bayan guguwar da ta tashi. Sun ce yanayi na jiya yana tattare da hatsari, don haka ne jirgi na biyu bai iya ya tashi ba. Guguwar Kanet ta afkawa Mozambique ne da yammacin ranar Alhamis tare da iska mai ƙarfin kilomita ko kuma mai gudun kilomita 220 cikin sa'a ɗaya, guguwa mafi hatsari na biyu da ƙasar ta gani a cikin makonni shida. Hukumar agaji lokacin ibtila'i ta ƙasar Mozambique ta faɗa a jiya Litinin cewa a baya mutane 5 ne suka mutu, amma kuma adadin na karuwa a lokacin da ake ƙara samun zuban ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Hukumar bincike manyan laifuka ta nan Amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan da ya kai hari a wurin bautar wato Yahudawa kenan a California, yayin wani barazana da ya dora akan shafin sada zumunta minti 5 kafin ya kai harin, amma hukumar ta ce ba ta da isassun lokaci da za ta iya dakile wannan harin da aka kai. Hukumar binciken laifuka ta FBI ta ce ta ga wani sakon barazana da ba a gano wanda ya kafe shi ba ta wani shafin ta na yanar gizo da kuma wayan tarho wanda ake kinkisa mata bayanai kafin ya kai harin a Chabad Powe a kusa da San Diego, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mace ɗaya, kana wasu mutane uku suka jikata. Hukumar FBI ta ce nan da nan jami'an ta suka fara aiki domin gano wanda ya yi wannan barazanan da kuma inda yake, amma kafin su gano mutumin ya riga ya kai harin. 'Yan sandan ƙaramin hukumar San Diego sun ce ana zargin John Ernest, ɗan shekaru 19 da haihuwa, da shiga wurin bautar Yahudawan kuma buɗe wuta da bindiga samfurin AR. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon za ta aike da sojoji 300 zuwa kan iyakar Amurka da Mexico domin taimakawa a aikinsu da zai ba su damar su cuɗanya da bakin haure, lamarin da ya sha bamban da tsarin ƙasar na yanzu. A wata sanarwa da ma'aikatan tsaron Amurka ta fitar a jiya Litinin, ta ce sojojin za su taimaka da ayyukan yau da kullum kamar jigilan bakin haure da raba musu abinci da kuma kula da jin daɗinsu. Pentagon ta ce aikin tura sojojin da ma'aikatan tsaron cikin gida ta Homeland Security ta buƙaci zai ɗore har zuwa ƙarshen watan Satumba, kana zai ci kuɗi dala $7,400,000. Daman cewa akwai sojoji 2,900 da kuma jami'an tsaron kan iyaka 2,000 da suke aikin tsaro a kan iyakan ƙarƙashin ma'aikatan Homeland Security. Kafin wannan lokaci an hana sojojin cuɗanya da bakin haurin da zumman tabbatar da cewa sojoji ba su da hurumin gudanar da ayyukan doka. hambarar da tsohon shugaban Sudan Umar al-Bashir wanda ya kwashe shekaru yana mulkin kasar yana barazana ga wani babban aiki da Turkiya ke yi a yankin Bahar Maliya. Kekkyawar alaka tsakanin shugaban Turkiya Tayyip Erdogan da Bashir tana taka muhimmiyar rawa akan manufar Turkiya na faɗaɗa tasirinta da kuma ƙalubalantar Saudi Arabia a yankin, amma hakan na iya shiga wani rudani, inji wani mai fashin baki. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Turkiya Hami Aksoy ya gaggauta musanta cewa sabuwar gwamnatin soji da ke mulki a Sudan yanzu ta soke aikin sake gina tsibirin Suwakin na Sudan da Turkiya ke yi. Tsibirin Suwakin yana gab da tekun Bahar Maliya ne kusa da Saudi Arabia, inda tsohuwar daular Ottoman ta kasar Turkiya ta taba amfani da shi a matsayin tungar soji. A shekarar 2017 ne Bashir da Erdogan suka dace Turkiya za ta sake gina tsibirin, har wanda zai hada da tashar jirgin ruwa da fararen hula da kuma na sojoji. A makon da ya gabata, Lieutenant General Abdel Fattah al-Burhan, shugaban gwamnatin sojin Sudan, ya jaddada cewa Sudan ke rike da ikon Suwakin, kuma ya ce ba za a iya raba wannan yanki da Sudan ba. Burhan dai ya nuna alamar cewa bai yadda sojojin Turkiya su yi amfani da wannan tsibirin ba.
To a gaida Baba Yakubu Makiri da karanto labarai. To ma da labarin faro takon a Najeriya, inda daraktan hukumar tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar Professor Moji Adeyeye ta musanta rahotannin da ke nuni da cewa kashi 70 cikin 100 na magungunan da ake sayarwa a kasuwannin Najeriya jibu ne. Sai dai tana wannan bayanin kuma aka tabke waɗansu manyan motoci dankare da magungunan jibu a birnin Eko da suka hada da maganin Panadol Extra da maganin ciwon ido, lamarin da Dr. Muhammad Ladan mai ilimin harhaɗa magunguna ya ce tilas a sake lale idan ana so a shawo kan matsalar.
To wannan abin ni kikan yawancin magunguna a ƙasar mu Najeriya yawancin jibu ne. Abin da ya kamata a rinka yi shine dole a rinka binciken duk magunguna, na san suna kokarin ayin da suka ya kamata su yi su wannan NAFTA din, amma ya kamata su ƙara ƙarfin kokarin binciken abubuwan nan domin magungunan nan suna kawo illa kwarai da gaske. Kuma wanda maganin da ba shi da amfani wanda aka yi jabu, to wani lokaci maimakon ya taimake mutum wani lokaci zai kawo wani illa, kuma ko ya sa waɗansu ciwuka, ko kuma zai iya halaka mutum ma ba a yi sa'a ba.
To ka ce gwamnati ya kamata a sa ido, ka san yadda tsarin yake a nan, waɗanne matakan sa ido ne kake ganin ana ɗauka a nan da ba a yi a Najeriya, da inda za a ɗauka zai zama da taimako a shawo kan wannan matsalar?
Kamar nan ƙasashen, daga farko duk wani maganin da za a sayar ko daga inda ga pharmacy na gurin sayar da maganin, to shi wannan pharmacy ko da suke aiki wurin akwai abin da ake ba su duba, kuma masu bincike din ko lokaci suna shiga kowane state tana da nasu masu binciken magunguna, kuma ita gwamnatin tarayyar ƙasar nan tana da nasu. So kuma yawanci ko ba a nan local government county kenan su ma suna da nasu masu bincike, har 'yan sandan su ma lokaci suna binciken abubuwan nan, domin lokaci za a ga sun zo suna tambaya mai kaza kaza suna dube-dube. To mu nawo ma na shi na gwamnatin federal government din ba su da mutane ma da ya kai wani abu, su state ma ba su da mutane, local government din ma ba su da mutane. Dole ya kamata a samu mutane a duk waɗannan daga federal government da state da local government wanda za su bincika abubuwan nan. In ba haka aka yi ba, to irin wannan abubuwan za su ci gaba da faruwa. Ko nan ƙasar duk da haka ana samun kaɗan da suke faruwa wanda ba maganin ƙwarewa, amma ana kama su kawai haka. Amma ya kamata mu samu mutane masu bincike kowane lokaci ana bincikawa, amma ba mu ci gaba haka ba a Najeriya.
To akwai ma masu ganin masu bayyana cewa batun cin hanci da rashawa ma yana shiga cikin harkokin sa ido din nan, da su da dama sukan bayyana cewa waɗansu lokuta masu wannan sana'a suna ba jami'an nan kuɗi ne sai su kau da kai a ci gaba da yin hakan.
Amma nan kin sai yawanci kamar irin mutane da ke aiki a wannan wannan kiwon lafiya in ka zo ka tome da wannan ma wani zai kai ka kara amma kasan ban san abin da ke faruwa ba sai a ba mutum hanci kawai sai kau da kansa domin wannan kau da kai din shi ke kawo illar ko halakar mutane a kasashenmu su ya kama dole a sa a ci gaba da kokari ana duba abin nan sosai domin in ba a yi haka ba Hajiya kan wannan abin da Allah dai sai dai taimake mu.
Bari mu kuma nufi kasar Uganda inda aka kulle dan majalisar kasar na jam'iyyar Hamayya Robert Kyagulanyi da aka fi sani da suna Bobi Wine fitaccen mawakin nan ana zargin sa da taro ba bisa ka'ida ba kama shin kuma da aka yi a jiya Litinin ya biyo bayan takun sakan da ake yi tsakanin magoya bayan Bobi Wine din da yan sanda da suka rika yin amfani da barkonan tsohuwa a yunkurin tarwatsa su Gasar Filu Hashim Gumel da fasarar rahoton Halima Asumani daga Kampala.
Jiya Litinin aka dauki Bobi Wine zuwa babban gidan yaron na birnin Kampala. Daga baya kuma ya bayyana wata kotun majistare da ke hanyar Buganda inda gwamnatin kasar ke zarginsa da sauran mutane da laifukan keta dokokin tsarin mulki ta hanyar hada gangami ranar 11 ga watan Yuli ba tare da bin ka'idoji ba. Lauyan da ke kare Bobi Benjamin Katana ya ce ana tuhumar wanda yake karewa ne da laifin hada gangamin da ke alaka da zanga-zangar da aka gudanar shekarar 2018 kan saka haraji da aka yi akan duk wasu kuɗaɗe da ake aikawa ta yin amfani da wayar salula. Da aka nemi ya ce wani abu Bobi ya faɗa wa kotu cewa shi bai aikata kowane irin laifi ba.
I'm only here because I disagree with the political leadership of this country and in particular President Museveni.
Ya ce na kasance wannan wuri ne kawai domin kawai na yarda da tsarin mulki da ke faruwa a wannan kasar musamman ba na shugabancin shugaba Museveni. Amma ina da kwarin gwiwa saboda dalilin da ya kawo ni nan ba wai na zo ne domin na saci dukiyar al'umma ba ko na kashe wani. Ina murna zuwa na nan saboda ina yaƙi ne wa 'yan ƙasa. Ina nan ina zanga-zangar nuna rashin amincewa da harajin da ya saba shari'a. Dokar tsarin mulkin ƙasar Uganda ta haramta gudanar da duk wani gangami ba tare da sanar da 'yan sanda ba. Haka kuma yawanci 'yan sanda na hana taruka da gangamin 'yan adawa. Suna mai cewa dole ne sai an nemi izini kafin a gudanar da duk wani taro. Lamarin da dokokin ƙasa ba su buƙata ba. Jam'iyyun adawa a ƙasar sun fara wani shiri na sake bibiyar dokar da ta yi magana akan taruka. Da safiyar jiya Litinin ne 'yan sanda suka yi harbi sama tare da jefa barkonan tsohuwa domin tarwatsa magoya bayan Bobi waɗanda suke masa rakiya zuwa ma'aikatar binciken laifuka. Amma akan hanyarsu ne 'yan sanda suka kama Bobi a cikin motarsa zuwa tasu motar. Kimpas Rat na daga cikin magoya bayan Bobi waɗanda suka hanzala.
Many Ugandans are going through a lot of hardships and this is what Bobi Wine is thinking about. Why should they deploy all this?
Yace yawancin 'yan ƙasar Uganda na fuskantar tsananin rayuwa kuma kan haka ne Bobi yake waƙoƙensa. Me yasa suka kawo manyan motocin 'yan sanda ɗauke da makamai suka hana shi yin magana da mutane? Maganar gaskiya ita ce gwamnati ta san abin da yake yi. In ba haka ba me yasa ta hana shi yin waka? Lauyan Bobi ya ce zai sake bayyana a gaban kotu ranar Alhamis idan Allah ya kai mu.
To a gaida Sir Filu Hashim Gumel da fasarar rahoton Halima Asumani daga Kampala kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Malaika nakupende malaika malaika nakupende malaika nami nifanyeye itwa na mwenzio nashindwa la mali sena we ningekuoa malaika nashindwa la
madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogonmu a nan Washington ke cewa karfe 3:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin a dawo lafiya na ci gaba da dubin yadda hukumomi a kasashen da suka ci gaba suke kula da harkokin kai komo ababen hawa lamun lafiya, lamarin da ke sanadiyyar asarar rayuka a kasashenmu. Muna tattaunawa akan wannan batu ne da Malam Abdulbasit Nuhu Abbas, direban tasi a birnin New York na nan Amurka. A baya bakon namu ya mana bayanai da dama akan yadda jami'an kula da hanyoyin mota ke aiki a nan Amurka. A yau ma da wannan bayani ne za mu dora. Bismillah Malam Abdulbasit.
Kamar da muke zuwa dinnan zaka gansu a lallabe sun boye, amma in ka san kan ayyan to zaka ringa ganin su za su yi su ji su saya inda baka sammani.
To kuna iya ku samu kanku cikin hatsara?
Kore ana kana samu hatsari domin mafi yawanci ma duk iya tukin ka, wato duk takasan san ka sai wani ya buge ka. Sai wani ya buge ka ko kuma kai ka buge. To ka san kuma nan da yake gari ne na doka, duk yanda hadari ya faru ba zuwa a ci mutuncin ka kaman kai da wato wanda kuka yi hadarin. Iyaka ba wani abu bane, za ku kira ran sanda ne kawai su za su zo su ainihin ji dantutukan da abubuwan da ya faru sai su zana. In sun zana sai su je da shi a office din su in ya so. Za ka samu sati zuwa sati biyu sai ka je ka karbi takarda sai ka je ka ba management din ku. To kai ba ka da wani magana kuma kamfanin da kake aiki su za su sasanta abinda zai faru ya faru daga wurin.
Wani irin hatsara ne kuka tsinci kanku a ciki? Hatsara ne da mota ke faduwa ya ta wulli-wulli ko ne? Wani irin hatsara ne?
A gaskiya ba ka samun hadarin da za a yi kaman wato za ka samu kanka cikin mota ya wulli-wulli, sai dai irin wani lokaci watakila hankalinka na wani wuri ka je ka buge wani, ko kuma wani shi kuma hankalin shi yana wani wuri ya zai buge ka, irin dai hadarin da ake samu kenan. Amma ba hadari ne wanda zai kai ma ga indai a cikin gari ne, baka samun hadarin da zai kai ga har an kashe mutum ma, yana da wahala.
Ba kuma kuna iya kade mutane akan hanya da mota?
Eh da wuya baba, yana da wahala, akan samu amma da wahala. Wasu ma na iya kashe wasu amma cikin dari baya samun maybe kashi biyu ma. Gaskiya
me yasa hakan? Ba ku yawan gudu ne ko dai a ka'idoji ne da dokokin kan hanyar shike kawo haka?
Eh kamar yadda na gaya maka, wato ana bin ka'idori ne kwarai da gaske. Dalili kenan da ke sa ake samun karancin hadari, domin ka san kamar nan ka san ko giya ka sha da yawa kai tuki in aka kama ka za ka shiga sarka. Don haka yana da wahala ka ga mutum yana shan giya yana tuki, har in ma ya sha haka gane cewa lalle kam ya sha giya ne, to za a sauke shi a jarraba shi a bari ya wani tafiyan da ba a saba ba. Idan aka ga cewa
zai tafiya da kafafunsa
zai yi
ko zai rika talalaita,
ko zai rika talalaita, ba zai tafiyan da aka saba normal ba. Zai tafiya wato kaman irin yanda yan beauty contest suke yi,
wato irin tafiya da rangwada.
Eh da rangwada haka, lokacin za a gane cewa a wannan yana da matsala. Don ka san indai baka sha giya ba ai za ka yi tafiya normal. To dalilin abubuwan da ke ciki kenan.
A kasashen muna da wasu hukumomi da akan ce musu road safety suke kula da harkan kai komon motoci lamun lafiya, a nan akan samu akwai wata hukuma haka?
Kwarai su ma suna da su, kuma nan wani lokacin sukan iya su samu lokaci kawai za su je su saya inda suka san motoci na yawan wucewa, su je su saya su ringa checking dinku. Amma mostly taxi driver ba musu akana. Sai dai wato kaman passengers abin nan private cars ake yi ma wannan
motocin masu zaman
kansu, motocin masu aiki ba wai masu aiki ba, suna kai sai kawai su je su tare wani wuri. To lokacin nan idan kana da wani tambo za ka gane kurinka.
To akwai wani horaswa da kukan samu a lokacin da kuke aiki, wato ko kamfaninku ko kuma hukuma ta ƙasa ta shirye wani horaswa na wato ƙara sake faɗakar da ku akan kiyaye hanya?
Kore kuwa ana yi, ai saboda haka ne ma idan kana tukin mota wato kana tukin taxi kowane shekara biyu ya kamata akwai inda zaka je wato a kuma kar wayar da kai in akwai wasu sabbin dokoki za a sanar da kai daga wurin don haka baka da wani hujja kuma nan idan kai laifi baka isa ka ba dan sanda hankuri ba zai saurare ka ba ma sai dai in ya ga dama ya rabu da kai amma wai ka ce mai wani ya hankuri nayi kuskure ne musamman kaman masu tukin taxi akwai license da ake ce ma hack license bayan license da za a baka na ainihin
na tukin mota
akwai kuma wanda ake baka ana ce da shi hack license wato license biyu kenan kake da shi don haka idan kana tukin taxi sai kasance wani mai tukin private car
mai
motan kansa yayi kuskure sai kai ma ka bi shi to kai za a bi a rabu da shi
A yau ma nan zamu dakatar da hiran sai sabon mako mu ci gaba da ita. Yanzu a madadin shi bakon namu Malam Abdulbasit Nuhu Abbas, direban tasi a New York, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To amin a gaida baba sai kuma muhimman rahotanni da suka dauki hankalin jaridan Jamhuriyar Nijar a wannan mako.
Zamu fara sharhin jaridan na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa yayin da ake haramar zababukan 2021 a Nijar manyan 'yan takarar da za su fafata a zaben shugaban kasa sun fara kai da kawo a tsakanin birnin Yamai da Paris ko birnin Yamai da wasu manyan biranen kasashe makwabta Bazum Muhammad da Hamma Ahmadu da Sani Umaru ko ne daga cikin su na kokarin kitsa abubuwan da za su bashi damar samun galaba jaridar Le Courrier ta bayyana cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta kafa kwamitin musamman da zai nazarci hanyoyin da za su bata damar ci gaba da mulkin Nijar har zuwa shekarar 2051 Shugaba Isuhu ne ya umarci shikashikan jam'iyyar su tantauna wannan batu don ganin jam'iyyar ta dore akan karaga har zuwa wasu shekaru 30 cikin masu zuwa. To sai dai jaridar ta kara da cewa mutumin da aka bukaci ya jagoranci wannan kwamiti wato tsohon ministan kudi Hassan Masaudu ya ce da su a kai kasuwa. Jaridar Le Republicain na cewa dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya Bazum Muhammad na fuskantar wani babban kalubale a gabansa. Sakamakon yadda masu hamayya da shi ke kokarin fakewa da doka ta 47 ta kundin tsarin mulkin Nijar don datse masa hanyar shiga zaben na 2021 a tunanin su ministan cikin gidan bai cike sharuɗan da ke bashi damar zama cikakken dan ƙasa ba sai dai da alama sun makaro in ji jaridar Le Republicain mun rufe sharhin da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka sarkin Inates masarautar da ke kan iyakar Nijar da Mali a yayin wani farmakin da suka kai a tsakiyar daren Juma'a wayewar Asabar din da ta gabata dan kimanin shekaru 60 marigayi Arisal Ag Amdag ba abzine ne da ke da matukar farin jini a wajen talakawansa sannan yana da'a sosai wa gwamnatin Nijar sabili kenan ake daukar wannan kisa a matsayin wata hanyar huce ta kai ce akan hukumomin wannan kasa Sulai Mumbuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
To sai kuma ra'ayoyi da kuma su saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Usman Dogo Rafin daga garin Kadara. Ina kira ga ɗan siyasa kasan nan a halin gaskiya ya kamata su maida hankali abin da yake damun talaka. Bai zai yi ba a ce wanda ya aikata laifi a gwamnatin APC a ce wai ba za a kama shi ba sai yan adawa wannan ba mulki ba ne ba abin da za a ci nasara ba ne yaya za a yi wanda ya shiga ya kwashe katin hukuma dinga kurun zabe ya yaga ba yi masa komai ba ina nan yana yawon su a ce wanda ya ci zabe dan adawa ya ci zabe a ce shi ne ake turawa ana kama shi wucewa a kai an kai shi kotu. Wannan abin wannan duniyar kama ya kamata wallahi wallahi in za su yi gyara a wanga mulkin ga na biyun ga mai zuwa in za su yi gyara su yi kuma da zai yi ba ta mun shiga uku Allah shiga tsakaninmu da su.
Assalamu alaikum BOA mai magana Ali Raf tana gaisuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Kalamin Isa ya guda abun koyi ne abun ayaba ne duk mutumin da ya ce yana neman halas shi halas yana da kyau a matsayinsa na wanda ya gwamna ya yi sanata ya yi gwamna ya yi minista ya yi darakta to gaskiya nan babban abun farin ciki ne da ya koma wannan darasi ne ga shugabanni wanda suka saci kudin jama'a su sani cin halasi ne kuma shi halasin ya ce kuma haka din ya kamata dama kowa ci halasi da fatan ubangiji Allah ta taimake shi. Na gode sashen Hausa na muryar Amurka.
Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. Sunana Dalla Nijo daga garin jihar Niger Nigeria. Ina kira ga shugabanninmu yan arewa musamman yan siyasa ya kamata su haɗa kawunan su haɗu waje guda duk Allah halin da arewa suka shiga yan arewa suka shiga talakawa kuma suka shiga gaskiya Allah ya kawo magani shi su haɗa kawunan su waje guda ba wai su zo suna nuna son zuciya ko bangaranci ba zai tishe mu a nan yankin arewa ba haɗa kawunan su shi ne mafitanmu amma ba haka suka yi ba gaskiya arewa suna da matsala.
Rayoyin ku masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Ruwan sama ya ci gaba da zuba a arewacin Mozambique a jiya Litinin lamarin da ya kawo tsaiko ga aikin raba kayan taimako bayan tashin maukacin guguwar nan Kenneth inda mutane 38 suka mutu. Masu aikin ceto sun ce sun dakatar da aikin su da dan lokaci yayin ruwan sama a jiya Litinin inda suka kai kayan agaji a tsibirin Ibo da jirgi mai saukan ungulu inda ɗaruruwan gidaje suka lalace biyu bayan guguwar. Sun ce yanayi na jiya da yana tattare ne da hadari don haka ne jirgi na biyu bai samu tashi ba. Hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta ce ta samu labarin mutumin nan wanda ya kai hari a wani wurin ibadar Yahudawa a California a lokacin da ya daksa ya dora wani sakon barazana akan shafin sada zumunta minti 5 kafin ya je ya kai harin amma hukumar ta ce ba ta da isasshen lokacin da za ta iya dakile wannan hari. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta ga wani sakon barazana da ba a gano wanda ya kafe ba wanda ya yi hakan kafin ya je ya kai hari.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsari ke gabatarwa. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni da kuma injiniyanmu na yau Malam Derek Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.